Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mawasarare, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammaci da fatar an sha ruwa lafiya. Murtala Faruk sanyina ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 14 ga watan Afrilu shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zabukan cike gurbi a jihar Jigawa.
Kananan hukumomin mulki guda biyar ne kacal za a sake zabuka a cikin su.
A jihar Niger kuma ana zaman makokin mutane da dama da wasu ƴan bindiga suka sace suka kuma tattara su gaba ɗaya suka kashe saboda ba a biya su kuɗin fansa ba.
To duk mutanen nan da suka kwashe ba har ya an biya kuɗi ba aka tara su waje guda, kuɗin da aka yanka ba su da halin da za su biya kuɗin nan.
A jamhuriyar Niger kuma wata nakiya ce ta tarwatse da motar jami'an tsaron ƙasar inda ta yi sanadiyar mutuwar jami'an huɗu. Za kuma ku ji wata sabuwar fasahar cinikayya ta yanar gizo da ake kokarin bullo da ita a Najeriya. Haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni kana da tsarabar muta watan Ramadan. To amma kafin duk waɗannan, ga Maryam da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Russia makamai ba, a cewar ministan harkokin wajen kasar a yau Juma'a. A lokacin da yake mai da martani akan damuwar kasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine, yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki. A daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha tare da neman maida ta saniyar ware. A daidai lokacin da kasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha tare da neman maida ta saniyar ware saboda mamayar makwabciyar ta. Qin Gang shine babban jami'in kasar China da ya fito kararrayi irin waɗannan kalaman game da sayar da makamai ga Rasha. Gang ya ƙara da cewa kasar China za ta kuma sa ido akan tsarin kai kayayyakin da farar hula da soja za su iya amfani da su zuwa kasashen waje. Kungiyar agajin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da ake kira ICRC a takaice, a yau Juma'a ta faɗi cewa an sako fursunoni 318 daga ɓangarori biyu da ke faɗa a Yemen a zaman wani ɓangaren shirin kwanaki uku na sakin kusan fursunoni 900 su koma gidajensu. Uba, ƴaƴa, ƴan uwa za su ga gidajensu galibinsu. Wannan shine karan farko da za su je gida a cikin shekaru, kuma za su kasance da iyalansu a daidai lokacin bikin sallah. An dai san cewa wannan lokaci ne mai matuƙar muhimmanci a Yemen da Saudiya. Abinda Fabrizio Carboni, shugaban kungiyar ICRC a yankin gabas ta tsakiya, ya fadawa manema labarai kenan. A ƙarshen mako mai zuwa ne dai musulmi a faɗin duniya za su kammala azumin watan Ramadana tare da gudanar da bukukuwan sallah. Kungiyar ta ICRC ita ce ke jagorantar sakin fursunonin tsakanin 'yan tawayen Hufi masu alaka da Iran da kuma dakarun ƙawancen da Saudiya ke jagoranta da ke goyon bayan gwamnatin Yemen, waɗanda ke faɗa tun shekarar 2015. Babban malamin Shi'a na ƙasar Iraki kuma jagora a fannin siyasa, Muqtada al-Sadr, a yau Juma'a ya sanar cewa zai dakatar da gwagwarmayar da yake jagoranta har tsawon shekara guda bisa dalilan cin hanci da rashawa tsakanin wasu mabiyansa. Wani bangare a cikin kungiyarsa ta Sadrist, wanda ya yi wa kansa lakabi da masu gwagwarmayar ko kuma Owners of the Cause da Turanci, ya yi imanin cewa al-Sadr shi ne Imam Mahdi, wani shugaban 'yan Shi'a da aka ce ya ɓace fiye da shekaru 1000 da suka wuce, kuma ana sa ran zai dawo yana jagoranta dakaru mabiyansa don yakar mugunta a duniya. A yau Juma'a, majalisar kolin shari'a ta Iraki ta sanar da cewa wata kotun bincike ta bayar da umarnin kama wasu mutane 65 da ake zargi da hannu a cikin kungiyar ta Owners of the Cause, wadda ta bayyana a matsayin kungiya mai cike da matsala. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis, hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun cewa bakin haure sama da 100,000 ne suka yi balaguro mai cike da hadari ta Darien Gap a wannan shekarar a kokarinsu na isowa Amurka, wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da Hukumar kula da Kaurar Jama'a ta Duniya a wata sanarwar haɗin gwiwa sun faɗi cewa ƙarin adadin da aka samu abin damuwa ne sosai. Ƙaruwar adadin dai yana nuni da cewa mutanen da suka yi wannan balaguran mai tattare da haɗari sun lanka har su 6 fiye da bara a wannan lokacin. Bayan kungiyoyin miyagu da tayu bakin hauren za su haɗu da su wajen ƙetare dazuzzukan marasa hanya, za su kuma iya fuskantar koguna da ruwan su ke gudu sosai da kuma macizai masu dafi.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Za mu kuma soma a jihar Jigawa da ke arewacin Najeriya, inda hukumar zaɓen Najeriya ta INEC a jihar ta ce ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka kamata domin gudanar da zaɓen cike gurbi a wasu kujerun 'yan majalisar dokokin jihar na tarayya wanda zai wakana a gobe a Sabar. Kwamishinan hukumar zaɓen a jihar ta Jigawa, Farfesa Muhammad Lawal Bashar, ya shaidawa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari cewa ya zuwa yanzu an rarraba kayayyakin zaɓe zuwa yankunan ƙananan hukumomin da lamarin ya shafa.
Mun riga mun yi kowane tanadi na kammala wannan zaɓen, insha Allahu, in Allah ya kai mu gobe. Mun gama shirye-shirye kakaf, mun raba kayayyakin zaɓe sun tafi local government, saboda haka mun ƙare dukkan shirye-shirye.
Ka ce ko sun tafi local government, wato ƙananan hukumomi. Ƙananan hukumomi 27 ake da su a Jigawa, dukkaninsu za ku zaki zaɓe?
A'a, ƙananan hukumomin mulki 5 ne kacal za a sake zaɓuka a cikinsu. Akwai mai gatare da gomer, waɗannan biyun su ne za a sake zaɓe na cika gurbi na 'yan majalisun tarayya. Ƙananan hukumomin mulki na Birnin Kudu da Dutse da 'yan Kwashi su kuma za a yi zaɓuka na cika gurbi na 'yan majalisa dokoki na jiha.
Jam'iyyu nawa ne suke shiga zaɓen, misali a tsakaka wannan kara?
Guda 8 ne waɗanda suka yi rijista kan za su shiga zaɓe.
Kamar waɗannan jam'iyyu guda 8 da ka ambata za su shiga zaɓen, dukkaninsu a majalisun tarayyan nan ne da ka ambata a baya da na jiha, ko kuma wasu za su shiga na jiha ne, wasu kuma na tarayya?
Dukkansu za su shiga waɗannan zaɓukan guda 2.
A Jigawa, menene musabbabin da za ku sake wannan zaɓe ne, ma tunda dalilai sukan bambanta daga wani wuri zuwa wani?
Mafi rinjaye daga aringizo na ƙuri'u ne a akwatunan zaɓe, amma akwai wasu dalilai na daban. Kamar misali, akwai wata ruhuwar zaɓe ɗaya wadda Vivas ta ƙi aiki, akwai kuma wata ɗaya wadda aka yi hargitsi aka yi tashi hankali. To suna ire-iren su dai ne kawai.
Menene zaka iya cewa shine ƙalubalen wannan zaɓe na cike gurbi, misali da za a yi?
To yanzu dai mu dukkan shirye-shiryen da muke yi mun riga mun gama, kuma mun haɗa hannu da ƙarfi da ƙarfe da jami'an tsaro duka, waɗanda a membobi na kwamitin mu na tsaro da 'yan sanda da DSS da dai dukkan sauransu, mun riga mun gama shirye-shirye gaba ɗaya. Saboda haka sai dai wani abu wanda zai cisgo, wanda kuma ba mu san da shi.
Farfesa Muhammad Lawal Bashar kenan, kwamishinan hukumar zaɓen Najeriya ta INEC a jihar Jigawa, a tattaunawarsa da Mahmud Ibrahim Kwari. To daga batun zaɓe sai kuma na sha'anin tsaro. Yanzu haka al'ummomin garin Ibi da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta Mashegu a jihar Niger da ma wasu ƙauyukan da ke kusa da su suna cikin yanayin jimami tare da zaman makoki, bayan da wasu 'yan bindiga sun hallaka wasu mutane na yankin da dama da suka yi garkuwa da su. Wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayanai dai sun nuna cewa tun a farkon wannan wata na Ramadan ne waɗannan ƴan bindiga suka tattara mutanen yankin da dama da kawowa yanzu ba a tantance yawansu ba, inda daga bisani duk suka hallaka mutanen a safiyar jiya Alhamis bayan wani yunkuri da jami'an tsaro na ƴan banga suka yi na kubutar da mutanen. Ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce ƴan bangar su ma sun samu nasara hallaka ƴan bindigar da dama. Alhaji Muhammad Bakar wani mazaunin garin ne na Ibbi ga abin da ya shaida mun.
Karshen abin da suka yi suka je suka tara su waje guda aka halbe su duka aka kashe.
Kamar su nawa kenan ne aka kashe?
Kai wallahi mutanen ne da aka kashe suna da yawa, don ba idi kawai suka kwashe mutane ba, an kwashe mutane a tashin Hajiya, an kwashe mutane shi a Mansa Kuka. To duk mutanen ne da suka kwashe ba a riga an biya kudi ba, aka tara su waje guda, kudi da aka yanka ba su da halin da za su biya kudin nan.
Yanzu kuma ba ku san adadin wanda aka kashe ba kenan?
Kai ba mu san adadin wanda suka
to shi ma dai wannan da ya buƙaci a saka sunansa ya ce daga cikin waɗanda ƴan bindigar suka kashe har da ƙanan mahaifiyar shi.
Bayan sun buɗa masu wuta suna gani kamar duka sun mutu, suka kwashe su suka daddaura su akan juna. Sai daga ciki da yake bai mutu ba amma dai ya ji rauni sosai, ya dan tuttura wasu gawawwaki ya samu ya taso, shi wanda ke ma'aikacin kotu ya faɗi a wurin ya rasu shi ma ya cika.
Kamar kai an ce akwai ɗan uwanka ciki ko?
Eh, shi ma'aikacin kotun shi ne ɗan uwan mahaifiya.
To kokarin jin ta bakin rundunar ƴan sanda ta jihar Niger akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa mun kasa samun kakakin ƴan sandar Wasiu Abiodun ta wayar salula. To amma tuni gwamnatin jihar Niger ta jajanta wa mutanen yankin na Ibbi. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce duk da asarar rayukar amma an samu nasarar tarwatsa waɗannan ƴan fashin daji.
So kuma dole ne mu yaba masu ƴan banga da kokarin da suka yi. Bayanin ya nuna cewa lallai sun yi nasara sosai, duk da yake an rasa rayuka. Dama irin wannan yakan faru a haka, tunda mutanen nan an kama su ba abin da gwamnati za ta yi sai dai ta yi ma iyalan da suka rasa ƴan uwansu jaji da kuma amince taziya.
To kuna da adadin waɗanda suka rasa rayukansu zuwa yanzu?
Ba mu cikakken bayani.
Fata dai samun sauƙin waɗannan ƴan fashin daji da suka addabi jama'a har a cikin wannan wata na Ramadan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To an jima kaɗan za mu koma Najeriya, amma yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar. Inda a can kuma rahotanni suka ce akalla jami'an tsaron kasar hudu ne suka rasa rayukansu, wasu biyu kuma suka jikkata sakamakon tashin wata nakiya a jihar Difa a daidai lokacin da al'ummar jihar suka fara murnar dawowar zaman lafiya. Wakilin mu Abubakar Isa na dauke da karin bayani daga jihar ta Difa.
Wannan al'amarin ya faru a wani gari da ake kira Jalori da ke da tazaran nisan kilomita 15 daga gabacin birnin Difa, bayan da motar da jami'an tsaro na Nijar ta taka nakiya. Al'amarin dai ya yi sanadiyar mutuwar jami'an tsaro hudu, kana biyu suka jikkata. Wannan al'amarin dai ya zo daidai lokacin da ake ganin zaman lafiya ya fara dawowa a jihar ta Difa. Hakan yasa wasu daga cikin mazaunan jihar suka fara nuna damuwarsu kamar haka.
Gaskiya abin da ya faru ban ji daɗin shi ba. Ƙarfafa taka tsantsan saboda mutanen nan sun sake tafiya. Me sun sake tafiya? Da wannan ya kai so biyu zuwa uku ana cewa sun taka min ya tashi da su. Kenan su ma su hudo wata hanya wanda kauce ma wannan take-take da ke ana rasuwa.
Ni dai sunana Ahmadu Malam. Amma wannan abin gaskiya mu ba mu ji daɗin shi ba, bai dace ba. Kuma hukuma ya kamata su sa ido, su dauki aikin su a matsayin aikin su. Abu kusa da sojoji, abu dan kalilan nan da nan a ka kashe sojoji. Yau babu babban bakin ciki kaje an kashe sojan kasanka.
Umar Abdullah. Lallai kam wannan abu ne wanda zamu iya cewa tirda Allah wadai, kuma abu ne wanda an dade ba yi shi ba a nan cikin jihar mu ta Difa. Yanzu jiya da muka ji shi mun yi bakin ciki kurai, kuma mu gani muke ma an sake wani tsari ne, yana da kyau su ma sojojin mu su sake wata tsari wanda za ta kawo kaman irin wannan abubuwan kar ta faru.
Da yake sharhi akan wannan al'amuran mai fashin bakin al'amuran yau da kullum a jihar ta Difa, Abba Gana wakil Malam Gana ya danganta wannan al'amarin na tashin Nakiya a matsayin wani sabon tsolon yaki da yan kungiyar Boko Haram suka bullo da shi sakamakon galabar da jami'an tsaron Niger ke samu a gaban su, tare kuma da kira ga jami'an tsaron na Niger na ganin sun yi taka tsantsan.
Wannan wani yaki ne daban, yanzu suke hango da yake ba su zuwa su yi atake for the Lord a cikin bazikin su ci galaba. So da yawa sun zo sun yi ataken su ba su ci galaba ba, yanzu sun koma ga irin yakin sare kanoke. Kenan wani bom a tada nan wurin jama'a a kawo a dasa wani min soji ya hau wani wane ne ire-ire wannan ne.
Su ma dai kungiyoyin kare haƙƙin mata a jihar ta Difa sun bayyana damuwarsu da faruwan wannan al'amarin musamman a cikin wannan wata na Ramadan. Yangema Mustafa na ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin mata.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau a ce bayan Allah na sun zo ne su sare mu, mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin jihanmu. Kuma a yau bayan Allah na a ce yau kwasam, a ce abu ya yi sauki kawai su zo Nakiya ya tashi da su, su mutu bayi ba. Su suna can yaran su suna wahala, su wa'annan sun mutu, yara da mata suna wahala. Duk in ka diba ka gani duk mata da yara su ne masu wahala a takaice. Mata hatta shirya mijinta ranar Lahadi zai sako kuma ya mutu a ciki. An barta da yara ba dangi uwa ba dangin uba, sai ƴan anguwa suka tattaru suna bata hakuri. Ya ka gani kenan.
Abubakar Isa, sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To gaida Abubakar Isa, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma za mu koma Najeriya, inda shugaban kasar Muhammadu Buhari ya kaddamar da majalisar kula da yanda za a yi amfani da fasahar zamani wajen kirkiro manhaja da cinikayya ta yanar gizo. Shugaba Buhari ya ce shi da kansa ne zai jagoranci majalisar wadda ke da manufar haɓaka tattalin arziki da kuma musamman samar da ayyukan yi tare da ministoci da manyan jami'an hukumomi da ƙwararru kan ilimi na yanar gizo. Wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna da shugaban hukumar kula da bunƙasa kimiyya da fasahar zamani ta NIDDA Malam Kashifu Inuwa Abdullahi dangane da wannan batu.
Kaya daga cikin kudirin da shi wannan doka take so ta cimma shine mu ga za a yi amfani da fasahar zamani. Najeriya ta sama wa matasa ayyukan yi. Najeriya ta samu hanyoyin shigowa na tattalin arziki da kuma ya za a yi Najeriya ta zama wata ƙasa a duniya da ake ci da ita wajen harkar fasahar zamani. So wannan abu kuma ba a Najeriya ne aka fara yin shi ba, ƙasashe da dama sun yi abubuwa da irin wannan wanda ya taimaka musu suka samu ci gaba. Kamar a ƙasar Amurka in ka duba kamar California sun bi wannan doka mahimmanci sosai, shi yasa za ka ga a duniya ma gabaki ɗaya suna ɗaya daga cikin wanda suka ci gaba wajen fasahar zamani da kuma kamfaninnika masu ƙarfin arziki wanda aka ga sun ɗan fara wajen ƙan lokaci ƙalilan ƙasa da shekara 10 sun girma sosai. Kamar yanzu a duniya kasar Ingila ita ma tana cikin ƙasa da take gaba-gaba wanda mutane masu fasahar zamani suke son su je can domin su kirkiro kamfani ko kuma su samu su kware da abubuwan da suke yi.
Kafin wannan dokar da wannan majalisar, ai an ta faɗa cewa wannan bangare na wato tattalin arziki ya ingantu ta fannin kimiyyar zamani da fasaha ta yanar gizo. Ta ina ne wannan majalisa a yanzu zai kuma inganta zai ƙara bunƙasa wannan arzikin da ƙididdiga ta nuna cewa ya shigo Najeriya a sanadiyar ayyukan fasaha ta zamani din nan?
Kafin wannan majalisar da za ka ga yawanci dokokin da muke da su tsofin dokoki ne, sannan kuma babu wani guda wani dandali da za a samu su kamfaninnika masu zaman kansu masu irin fasahar zamanin nan da gwamnati, hukumomi na gwamnati za su zauna su ga menene matsalolin wannan sashi na fasahar zamani, wannan irin dokoki ya kamata a fitar da su taimaka yanayi, menene matsalolin masu kananan tasowa, kaya za a samu kuɗi a basu su inganta wannan abubuwa, kaya kuma za a samar da wani yanayi da zai sa abubuwa su bunƙasa. To ita wannan majalisa kaga ta kawo shugaban kasa yana da hukumar bunƙasa fasahar zamani da tattalin arziki tana da hukumar kuɗi tana da babban banki yana da su ma masu harkar fasahar zamanin nan duk suna da. To idan da wani matsala za a zauna a gun a ce ga matsala menene solution don shugaban kasa ya ba da umarni na aje a gudana. Sannan duka hukumomi da ya kamata su fitar da wani regulation ko policy su ma suna gun za su yi. So wannan abin da zai taimaka ciki ne zai fitar da kamar gwamnati kawai ta zauna a office ta fitar da wani tsari ba tare da duba da yanayin da su kamfanunuka masu zaman kansu suke ba. Kaga an fitar da tsari an ce bi zai musu wuya su ji. Su suka fi sanin menene matsalolinsu me suke so. In aka zauna tare da su aka fitar da tsari sai kaga kowa ya rungumi tsarin nan kuma sai kawo yanayin ci gaba a ƙasa.
Shugaban hukumar kula da bunƙasa kimiyya da fasahar zamani ta NIDDA Malam Kashifu Inu Abdullahi zantawarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. Ito yanzu kuma sai a gyara zama don jin shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Masaya kwallon kafa a sake duniya Kamaru sun soma tsokaci kan yadda ake samun matsaloli a club din Indomitable Whistle Lions kasancewar irin matsalolin da aka samu a can kasar Qatar. Yanzu dai ana neman a gyara wannan matsalolin domin ana don fara tafiya cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a buga kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire a shekarar 2023 nan. Wannan ne yasa na hira da ɗaya daga cikin matasa kuma kocin kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru ga yadda hirar tamu ta kaya.
To abin da zan yi faɗa dai shine wato abin da ya faru a Qatar yanzu gyara za ne mai dawowan su nan saboda akwai yara ma matasa wanda kaga wa'annan da yawa ma akwai wa'anda aka bari aka kai wayan su tsofaffi ma gashi nan dai suna wato ba su yi yanda aka so ba saboda haka yanzu shi president Kafut sabon ya san tsarin da za a yi saboda da matasan nan da su za a yi amfani yanzu a shirya a daidai tarihin da za a yi a tafi wason abin na Cote d'Ivoire.
To ya kace ganin shi mai kama a mai tsaron gidan kasar Kamaru Onana wanda yake afinte shi a wasa na biyu ba a gan shi ba kuma ana ganin kamar akwai matsala tsakaninsa da koci da kuma shi shugaban hukuma.
To har ila yau dai tun dawowan su nan ba ce koma kai ba koci bai faɗi maka abin da ya faru ba shi ma Onana in dai bai faɗi da abin da ya faru ba amma shi koci ya ce ya nuna mishi cewa irin wasan da yake fitowa daga ragan shi ya fito har kusan tsakiya yana wasa shine baya so shi ya ce shi yanayin wasan shi kenan to yayi fishi a yanda dai mu muka ji yayi fishi abin nan
amma ba kaji an ce kamar akwai wani maganar cin hanci daga Barkawa a cikin club din kasar Kamaru
kai babu cin hanci da rashawu wanda dai suka dace a tafi da su aka dace aka tafi da su amma babu wani cin hanci da rashawa saboda shi wannan shi president Samuel Eto shi baya cikin wayannan yanayin cin hancin nan shi bai yarda da wannan ba shi sa kafin an wasa su tafi kowa an bashi kudin shi.
To ya kace ganin yan wasan da suke kasashen ketare musamman kamar kasashen Turai waɗanda har yanzu aka rabu da su suka zama yan wasan kasashen kuma su ne suke tsolewa Kamaru ko suke saka Kamaru ya tsari da rukuni.
Yawanci za ka ga cewa iyayensu su suke zuwa su zo su ce ga 'ya'yansu da suka haifa a can kuma gwanaye ne a kwallo gwamma a kira su zo su buga da kasan iyayensu maza to shi kaji ana so ana tambayan su cin hanci da rashawa kai
ta wannan bangare
aka samu matsala to su kuma iyayen shi su ce ma 'ya'yan ko kuma sheku kuna da izinin ku dauki matakinku kasan da kuka ga za ku iya bugawa sheku amma yazo Kamaru ya gashi nan ya ce gashi ga 'ya'yansu da rasu su buga kasan iyayensu amma sha dinga tambayansu da yake daga Turai suke ka dinga tambayansu cin hanci da rashawa to abin da ya kawo matsala kenan.
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma Sheikh Jabir Sani mai hulla zai shigo domin ya bamu wasu fa'idodi albarkacin wannan wata na Ramadan.
Suna na Jabir Sani mai hula, limamin masallacin Juma'a na Sultana Sa'ar Abubakar da ke gwiwa lokacin jihar Sokoto. Azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske. Na farko zai sa su taso cikin bautar Allah. Hadisi ya inganta cikin Sahih Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira cewa mutum bakwai Allah yana sa su cikin inuwar shirar da babu inuwa sai tashi. Cikin su akwai wa shabun na shafi ibadati rabbihi, da wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shekara 10 ko da suka tasowa sun saba da wannan ibada, su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah, kuma za su iya cigaba su daure cikin bautar Allah. Na shi annabi ya kuwa ya mai yaro sallah da shekara 7 a buge shi in ya kai shekara 10 bai yi ba, wacan duk dai ana son a samu shabun na shafi ibadatu rabbihi, a samu wani matashi da ya taso cikin bautar Ubangiji ne. Azumi yana rage karfin shawa da karfin jiki. To matashi mai jin karfi wanda yake mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah, kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci, to an kare wannan shawar ta tafi abinda bai dace ba da sauransu, yaje daki wanda bai dace ba, yayi amfani da karfi wajen tashin hankali. Shaye-shaye da ake yi, shaye-shaye suna kare azumi. Naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowar alfijiri zuwa faduwar rana, to ana kyautata zatun ya saba da kamewa na wani lokaci. Mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba, to amma in wannan lokacin yanzu bai sha ba, to abu ne wanda zai kawo mai kamewa da dukkan darasi daga hakan. Ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙananan kowa na azumi ana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki. To wannan yana ba su cewa al'umman nan fa tana buƙatar haɗin kai, tana buƙatar na sama ya taimaka mana ƙasa, kamar da ake cewa wannan yara su ne manyan gobe. To ya kamata su koya daga manyan su koya ga al'umma gaba ɗaya, wanda yake duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi.
Yawwa Allah, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Ƙasar China ba za ta saida wa Ukraine ko Rasha makamai ba, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar a yau Juma'a, a lokacin da yake mai da martani akan damuwar ƙasashen yammaci kan cewa ta yiwu Beijing ta ba Rasha taimakon soja. China dai ta sha faɗin cewa ba ta da ɓangare a yakin da ake yi a Ukraine, yayin da take goyon bayan Rasha a siyasance da kuma ta fannin tattalin arziki, a daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suka sanya takunkumin karya tattalin arziki akan Rasha tare da neman maida ta saniyar ware saboda mamayar makwabciyarta. Kungiyar agajin Red Cross ta ƙasa da ƙasa da ake kira ICRC a takaici, a yau Juma'a ta faɗi cewa an sako fursunoni 318 daga ɓangarori biyu da ke yaƙi a Yemen, a zaman wani ɓangaren shirin kwanaki uku na sakin fursunoni kusan 900 su koma gidajensu. Uba, ƴaƴa, ƴan uwa za su ga gidajensu. Galibinsu wannan shi ne karan farko da za su je gida a cikin shekaru, kuma za su kasance da iyalansu a daidai lokacin bikin sallah. An dai san cewa wannan lokaci ne mai matuƙar mahimmanci a Yemen da Saudiya, abinda Fabrizio Carboni, shugaban kungiyar ICRC a yankin gabas ta tsakiya, ya faɗawa manema labarai kenan. Babban malamin Shi'a na ƙasar Iraki kuma jagora a fannin siyasa Muqtada al-Sadr a yau Juma'a ya sanar cewa zai dakatar da gwagwarmayar da yake jagoranta har tsawon shekara guda bisa dalilan cin hanci da rashawa tsakanin wasu mabiyansa. Wani ɓangare a cikin ƙungiyarsa ta Sadrist, wanda ya yi wa kansa laƙabi da masu gwagwarmayar ko kuma Honors of the Course da Turanci, ya yi imanin cewa al-Sadr shi ne Imam Mahdi, wani shugaban 'yan Shi'a da aka ce ya ɓace fiye da shekaru 1000 da suka wuce, kuma ana sa ran zai dawo yana jagorantar dakaru mabiyansa don yaƙar mugunta a duniya. A jiya Alhamis, hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu sun faɗi cewa baƙin haure sama da 100 ne suka yi balaguro mai cike da haɗari ta Darien Gap a wannan shekarar a ƙoƙarinsu na isowa Amurka, wato yankin da ke tsakanin Panama da Colombia mai koguna da tsaunuka da kuma dazuzzuka.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kam a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Dadi Balawi da ya kula mana da sauti ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyinna, ke muku fata alheri, ma'assalam, ku wani lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya.